Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 6 ga watan Maris. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Senator Elizabeth Warren da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat domin karawa da shugaba Trump ta janye. Yayin da sojojin Amurka ke taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa. Za kuma aji cewa matsayar tsagaita wuta da Rasha da Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib na Syria.
Tokanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a Najeriya wasu kotuna biyu masu hurumi iri guda sun yanke hukunci biyu kishiyoyin juna kan shugabancin chairman din jam'iyyar APC mai mulki Adam Ashamale.
Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an kai na kotun Abuja ba.
Ra'ayin wani kenan. Za kuma a ji cewa Najeriya za ta rage kasafin kuɗin ta saboda lahanin da cutar murar corona ta yi wa tattalin arzikin duniya. Za kuma a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da buƙatar karɓo bashi da gwamnatin Najeriya ta gabatar mata. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin da ɗan gari, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa bayan da ta faɗi warwasa a jihohi 14 da aka gudanar da manyan zaɓukan sharar fage da aka fi sani da Super Tuesday waɗanda aka yi a makon nan. Ita dai Warren ta sha kaye har a jiharta ta Massachusetts, lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar a jiya Alhamis. Tun gabanin zaben Senator Amy Klobuchar da Pete Buttigieg suka mara wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden baya, inda har ya samu lashe 10 daga cikin jihohi 14, lamarin da ya sa yi wa Bernie Sanders wanda ya samu jihohi 4 fintinkau. Tun dai shugaba Donald Trump wanda mai yiwa da Biden zai kara ya fara jefa kalaman da wasu ke ganin kokari ne na rarraba kawunan 'yan Democrat, inda ya ikirarin cewa an tafka magudi a zaben da ya ba Biden nasararsa ta farko, abinda mai fashin baki Lara Brown ta jami'ar George Washington cewa
Trump's incentive is to have chaos within the Democratic Party. The more chaos, the more division.
Dabarar da Trump yake so ya amfani da ita ce ya haifar da rudani a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Democrat. Muddin ana samun rigingimu a tsakanin su, hakan zai zama riba a gare shi. Sojojin Amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa, yayin da likitoci ke da sauran watanni 12 zuwa 18 a yankurin da suke na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a. Likitoci daga cibiyoyin bincike na soji da ke Fort Derrick da Walter Reed sun faɗa manema labarai a ma'aikatar ta tsaro ta Pentagon cewa a jiya Alhamis tagoginsu sun gano wata allurar rigakafi da ke nuna alamun za ta yi amfani, amma kuma ba za a iya rubanya ta ba ta yadda cibiyar lafiya ta ƙasa za ta iya aiki a kanta. Dr. Kenneth Mujarrad, darakta a cibiyar bincike ta Walter Reed, ya ce sojojin Amurka na gwada sinadaran rigakafin cutar ta coronavirus a kan ƙananan ɓeraye, inda za a gwada a kan manyan dabbobi domin tabbatar da cewa ba za ta yi illa ga bil'adama ba. Hakan na faruwa ne yayin da aka bayyana mutum na 10 da ya mutu sanadiyar cutar a jihar Washington a nan Amurka, lamarin da Jeff Dochin, jami'in lafiya a jihar ta Washington, ya ce na cike da sarƙaƙiya.
There's a lot that we don't know. There's a lot that we don't understand about this new virus, about how it's moving, the spectrum of illness.
Yace akwai abubuwa da dama da bamu sani ba, akwai kuma abubuwa da dama da bamu fahimci ta wato kan wannan cuta ba, musamman yadda take saurin yaduwa. Amma dai muna iya bakin kokarinmu domin gano wato mun kare, domin tabbatar da cewa mun kare lafiyar jama'a. Amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke kan bada umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a Afghanistan, ciki har da waɗanda mai yiwa sojojin Amurka suka aikata. A jiya Alhamis kotun ta ICC ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara, wanda ya watsi da wata buƙatar ƙaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da ƙarar da za a samu nasara. Sai dai alƙali Piotr Hofmanski ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke ciki da kurakurai, yana mai cewa hakan ba adalci ba ne. amma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira wannan hukuncin alkalin a matsayin ganganci, inda ya ce gwamnatin Trump za ta iya bakin kokarinta domin ganin ta kare dakaranta daga fuskantar hukunci. Ita dai Amurka ba mamba bace a kotun ta ICC, sai dai Afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003.
To, kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu nufi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, mu ji inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin kasar, wanda ya kai ga girki jami'an tsaro. Nasir Adamu Yalikaya, gare ka.
Bangarori biyu na shugabannin APC mai mulki a Najeriya na gwagwarmayar amsar madafin ikon jam'iyyar bayan kotuna biyu sun ba da umarni biyu mabambanta, inda jami'an tsaro ke gane helkwatar jam'iyyar a Wusitu, Abuja. Yanzu a tuna babbar kotun tarayya a Abuja ta umarci shugaban jam'iyyar Adams Oshimale ya zakuɗa daga mulki har sai an kammala sauraron shari'ar neman kawar da shi daga mulkin. A tsakiyar takaddamar babbar kotu a Kano, ta yanke hukuncin da ya soke umarnin kotun ta Abuja, da hakan ya haddasa muhawarar yanda kotuna biyu masu hurumi ɗaya za su yanke irin waɗannan hukunce-hukuncen da ke cin karo da juna. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce bai ga laifin ɗaukaka ƙarar ta Oshimale ba.
Ko ni nan kai ka tunkare na matsayin lauya, kace ga wani hali da ka shiga ciki, ni ma ina jin authentic zan ɗauka ki na gaggawa.
Ya zama rigakafi kenan.
Rigakafi yawa mataki ne ya ɗauka na rigakafi, to da kar wannan hukuncin ke tasiri a kan.
Amma a nazarin sa kan wannan dambarwar, lauya mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce dole a jira sai kotun Abuja ta kammala sauraron ƙarar.
Dokan wani shari'a a ja ƙarin shi a Kano, a shigar shi a kotu mai kunnin doki mai matsayi ɗaya da kotun nan dake Abuja. To wannan ba zai taba yiwuwa ba. Wannan irin kotu wanda ya kamata ta iya saurari ainihin wata shari'a wanda aka kara, ya kamata a samu kotu ne na gaban wannan kotu aka shiga daga gara akai. Dole ne koda an kai court of appeal ne sai an bi ainihin abin da wannan kotu na farko na Abuja ta yi.
Daya daga waɗanda suka shigar da ƙarar kalubalantar Oshimale kuma jigon APC a Zamfara Sani Gwamna ya ce hukuncin kotun Kano bai shafe su ba.
Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda, ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an kai na kotun Abuja ba.
Wannan hadisa ya nuna kuna nan kan matsayar ku cewa shugaban jam'iyya ya dakata sai an gama shari'a da kuka shigar kenan.
Muna nan ko matsayin mu sosai da sosai.
Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari na nuna ƙwarin gwiwar Oshimale ke turbar nasara.
Dole ne shugabannin 'yan sandan ciki su ma da 'yan sandan masu kaki su ba shugaban jam'iyya tsaro, kuma a tsaya a inda ake ya zuwa lokacin da za a gama jin wannan ƙara saɓanin abin da wacce ta bada. Saboda haka waɗannan mutane ba su ji ba, suka yi suka kira taro na 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC. Allah cikin hukuncin shi aka samu mutum hudu a cikin mutum goma sha bakwai da muke da su.
To Ibrahim Sadi, kai ma ka ki shiga taron mutanen kenan?
A to me zan ran ƙara, mu zan shiga tunda na san ran kada ma ake yi.
Za a jira ga yanda lamarin zai kasance a helkwatar jam'iyyar, ko Oshimale na iya shiga ofis ko kuwa a'a, duk da ganawa da ya tun farko da shugaba Buhari a fadar Aso Rock. A baya dai shugaba Buhari kan bukaci a bi tsarin doka kan duk takaddama da ta shafi jam'iyyar tasa da ta hau gado a 2015 bayan zaben da ya kawar da mulkin PDP na shekaru 16. Nasiru da Malik Kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya.
Matsayar tsagaita wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib da ke arewa maso gabashin Siriya. A jiya Alhamis, shugabannin biyu suka cimma matsaya bayan wata tattaunawa da aka yi a Moscow kan yadda za a sassauta hare-haren da ake kaiwa a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya ba ta taɓa gani ba. Kelly Craft jakada ce a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate ceasefire or durable.
Tace kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba. Abu mafi muhimmanci shine a tsagaita wuta. A baya dai Rasha da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wuta waɗanda ke rugujewa tun kafin aje ko ina. Zabuka uku da Isra'ila ta yi a jere ciki hadda wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba Prime Minister Benjamin Netanyahu. Da ya jima a kan wannan mukami, wato damar samun kuri'ar mafiya rinjaye da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati, a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga, yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben. Jam'iyyar Netanyahu ta Likud ta samu kujeru 36 ne kawai, abin da ya kai ga wato ya kai ta samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kabance da su. sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru uku domin kafa gwamnati yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na kuri'un da aka hada. Sai dai masu sa ido kan harkokin siyasar kasar na ganin hanya daya da za a iya shawo kan rikicin siyasar kasar ta Isra'ila. Ita ce Netanyahu da abokin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin hadaka da za a raba mukamai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan cigaban rahotanninmu inda zamu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji karin haske da kuma fashin baki kan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin daukawa na rage kasafin kudinta saboda yadda cutar murar corona ta yi illa ga kasuwar mai ta duniya da kuma hada-hadar kasar China wanda waɗannan abubuwa biyu tattalin arzikin Najeriya ya mutukar dogara akai. Wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya ce gwamnatin ta ce amma muddin abubuwa suka saki kyautatuwa ana iya komawa kan kasafin kuɗin na farko. Ya ƙara da cewa
Ministar Kuɗi da Tsarin Tattalin Arziki na Najeriya Zainab Ahmed ita ce ta bayyana haka a Abuja, inda ta ce ya zama wajibi gwamnatin ta duba kasafin kuɗinta domin kiyasin da gwamnatin ta yi na samar da ko sayar da gangan mai dala Amurka 57 a kowace ganga yanzu ya yi ƙasa da dala Amurka 53. Dadin dadawa kiyasin da aka yi na cewa za a rika fitar da gangan mai miliyan 2 a kowace rana a Najeriya ba zai yiwu ba, ganin irin karayar da tattalin arziki na duniyar da ke sayan man fetur ko kuma gurbataccen man fetur daga Najeriya. Akan haka ne na yi fira da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Sha'abu Idris domin in ji ƙarin haske ko nazari da tsokaci da zai iya yi dangane da wannan shawara da gwamnatin Najeriya take da kudirin yankewa inda yake cewa.
Wato da farko dai abinda muka yi tunanin ya kamata a ce ta fito ta faɗa shine ba suna tunanin duba kasafin kuɗin ba, ya kamata a ce an ɗauki matakan ma wato ta fito ne ta ce sun ma fara dubawa.
To amma ta nuna cewa akwai fata mai kyau cewa idan gangan mai ta ƙaru nan gaba daga watakila 53 take yanzu ta kai 57 da gwamnati ta kiyasta ko fiye da haka kuma aka haƙo mai sama da gangan miliyan 2,100 da gwamnatin ta ce za ta iya haƙuwa kowace rana, kila lalura ba za ta yi tsanani har ta karya gadon bayan tattalin arzikin Najeriya ba ko?
Idan ka dubi kamar shekaru 15 ko 20 da suka gabata mun yi wani lokaci da asusun raren man fetur da muke tarawa an aje kuɗi sama da dala miliyan 60,000, yau a wannan asusun muna da ƙasa dala miliyan 500,000. Kaga a ce wai nan ba da jimawa ba ko da farashin mai ya hau, kaga muna da giɓa kuma wuraren da giɓi yake da yawa da suke buƙatan a ciki. Ta ina za a ce har gangan man fetur farashin ta zai tashi ya goren zabo kuma mu haƙo da yawan da duk waɗannan giɓan za mu cike su? Me nake nufi, kamata ya yi ma yanzu shugaban ƙasa ya fita da tsare-tsare na inda za a ƙara rage kashe kuɗin da ake kashewa na tafiyar da gwamnati.
Malam Shu'abu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. To a yayin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar kuɗi, majalisar dattawan ƙasar ta amince da buƙatar da shugaban Najeriya ya gabatar ta ciwo bashin dala biliyan 22.7 amma saboda manyan ayyuka masu kawo kuɗi. Madina Dauda gare ki.
Bayan an cimma wannan matsaya ne na tambayi Sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shine mai kula da kwamitin ayyuka na musamman ko menene hujjar karɓan waɗannan basussuka har naira trillion 8.5?
Basussuka ne na projects wanda za a bayar projects su yi aiki ko projects za su yi amfani da kuɗin nan kuma su mayar da kuɗin. Da basukan da ake karɓa ai abin da ake cewa general loans ne. To yanzu kuma project tied loans ne. Na projects ne na manyan ayyuka. Manyan projects din irin su Mambila, irin su Gadar Niger, irin su tar railway tsakani a Lagos da Ibadan, da akwai wasu ayyukan daidaiwa. yanzu gadar Niger duk lokacin da aka gama ai dole za a sa toll gate, daga toll gate kuma za a samu kudi a biya duk kudin da aka baiwa, kamar Mbila Hydro. Mbila Hydro idan aka gama ai lantarkin sayarwa za a yi.
Na tambayi ministar kudi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ko ya take kallon yawan korafe-korafe da babban bankin kasa ke yi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu akan yawan basussukan da ake ci. Ga amsar da ta bayar,
basussuka ba su yiwa ba, abinda muka gaza shine kudin shigowa da ba su isa ba, su ne ya kamata mu gyara a samu a kara su.
To kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka, ko akwai wata hujja da yasa ta sauka?
A saboda mutanen da ke shigo wa kasan nan da kudi su zo su sa a kaso hannun jari, kuma suna iya zuwa fitar da kudin su, ana barin su su shigo kuma ana barin su fita, kuma haka kasuwa ta gada.
A yanzu dai kiyasi ya nuna cewa basussuka da ake bin kasar sun kai naira triliyan 26.2 a kwatan karshe na shekara 2019. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a kuma gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 17 ko kuma 19.1, 41.9 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kan bari mu za ku da gaba a ji shiri kuma na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da kuma muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa, kuma yau mun sauka ne garin Narkuta da ke karamar hukumar Jos ta Arewa, babban birnin jihar Plateau a tsakiyar Najeriya. Sannan kuma muna tare ne da sarkin garin na Narkuta mai martaba injiniya Muhammad Bello, a inda kai tsaye muka fara jin takaitaccen tarihin garin na Narkuta.
To a garin Narkuta dai tsohon gari ne wanda yana da daddaden tarihi, saboda shine ya haifi Jos. Dan tun kafin a san garin Jos, Narkuta tana nan, saboda yadda garin ya kafu da kuma yadda ya shahara a baya da kuma yadda nan ne ya zama tsohuwar masarauta. Tun wannan gari karkashin jihar Bauchi, saboda haka yana yankin Jos ta Arewa a wannan jiha ta Plateau, karkashin babban masarauta wacce take a yanzu mai ita ce aka daga darajar masarautar ta zama sarauta mai daraja ta daya, tana karkashin mai martaba Fozo Jaura Magaji Ujana Anaguta, wanda shine yanzu babban sarki a Jos ta Arewa. Gaskiya a yadda muke kiyastawa da kuma records da muke da su available, yana nuna cewa garin Narkuta da yanzu ba zai gaza shekara 150 ba, saboda mun lura lokacin da buniye sarauta, to ana kiyas tabuni yayi sarauta a Narkuta ne tun a 1875. To in kai misali zaka ga shekarun wajen kusan 140 da wani abu ne, wanda kuma tun kafin kafuwar sarautar akwai al'umma a wannan guri.
Ko su waye suka kafa wannan gari na Narkuta?
Kafuwar Narkuta dai ta kafu ne a irin tafiye-tafiye na fataki da suke yi tun daga abin da ya kama nan zuwa Bauchi, zuwa Borno, har Chadi, su Fallomi, Kamaru. Saboda haka da ita Narkutan ma kun ta samu sunanta ana cewa zangoni na matafiya, dan haka ma ta bambanta da sauran gurare yan kasuwa ne suka kafa ta.
To ko wadanne irin kabilu ne ake samun cikin wannan gari?
Akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai kuma kabilar Anaguta da muke hada duka gaba daya da su, sannan akwai Kanuri ma a garin. To wayannan su ne kabilan da suka kafa garin, ko kuma suke har yanzu ma an kazo a garin zaka ga su suka fi yawa, su suka fi a sanin yanda guraren Narkutan suke gaba daya da zama da sana'o'i.
Menene ya bambanta wannan gari na Narkuta da sauran garuruwa, wato da wani irin abu garin ya fi shahara, sannan menene al'umar garin suka fi alfahari da shi?
To gaskiya abin da ya shahara a Narkuta, saboda irin sana'o'i da ake yi yake jan hankalin mutane daga garuruwa daban-daban har daga kasashen waje suke zuwa, shine kaga akwai sana'a ta jima, wanda ake jiman fata, kuma ana sarrafa fatan nan ta abubuwa da yawa. Zaka ga ana yin takalmi, ana yin jakankuna, ana yin irin kushin-kushin na zama da shimfiɗa. Yanzu ma saboda ci gaban da aka samu, za ka ga cewa ko bangaren jiki ne aka samu wani matsala na nakasa, to ana rukuta, za a iya ma kafa, za a iya ma hannu, har kunne ana iya yi. To wannan ya sa garin ya shahara da shi. Sai kuma sana'ar ginin tukunya. Dan in ka kewaya gaba daya a garin Jos, ba inda za ka samu ana irin ginin tukunya tun irin na da na al'ada na tukwanan abinci da irin tukwanan fulawa da ake shuka fulawa. To za ka ga har Turawa suna sha'awar su zo garin saboda waɗannan abubuwan sha'awa din da ake gani. Yanzu kuma ginin tukunyan ma an dada zamar da shi na zamani, ana yin abubuwa na ado da mace ta aure. Yanzu za a iya sayan wannan a kai ta gidan aure da shi, a sa irin adan ɗaki da ake yin jere. Abin yana da ban sha'awa kuma da ƙasa ake gina.
To me martaba sarki, ko garin Narkuta yana da wani kirari da ake yi mishi, ko kuma wata waka da wani mawaki ya rera wa garin?
Eh, to kirarin dai da ake yi wa Narkuta shine, kasan Narkuta akwai haɗin kai. To ana musu kirari da tsintsiya ɗaya, madaurinki ɗaya, kuma kaman ƴan kwallo, dan kwallo ta shahara a duniya, ana wasan kwallo tsakanin mutanen Narkuta da mutanen cikin Jos. Zaka ji suna cewa ƴan Narkuta masu ƙaurin ƙarfi, kuma gari ne mai mangwarori a baya da. To ana mara inkiya da kamar yadda zaka ga birnin Madina ana ce gari mai dibino. To a baya Narkuta cewa yake gari mai bishoyin mangwarori. Duk da dai yanzu ci gaba ya kawo kaje, sai ka rasa ina bishoyin mangwarorin su. Kuma a baya mukan ji da, saboda yanayin sana'a, ƴan Jos sukan ce ƴan Narkuta masu sammako ba a kwana da su ba, an tashi da su. Saboda typical mutumin Narkuta zai iya daukan tukunya daga Narkuta ya kawo ta Jos, tun an yi sallar asuba zai shiga Jos kafin gari ya waye, ya je ya samu gurin sana'a sa ya kai, ko ciyawa, ko abubuwa da yawa dai na da da ake yi.
Narkuta mai dubin daraja, muna jinka dan Allah dan babu labari. Narkuta ko kabari ne na tashin wanne ne ya zamfari. Narkuta na da tarihi a kabirin Jos da tarihi, dan Allah waye zamfari. Abdullahi Gondo ranan ya sauko akan dokiye.
Allah ya taimaki sarki, kowane irin kalubale ne wannan gari ke fuskanta, da kuma bukatun al'umar wannan gari zuwa ga gwamnati.
To gaskiya kalubalen da muke hangowa yanzu dangane da wannan gari na Narkuta shine, kullun muna nazari ne da tunani akan menene makomar matasan mu, rayuwar matasan, ba don komai ba. Saboda zaka ga Allah ya albarkance mu da yawan al'umma, musamman kuma su matasa din. To gashi an zo wani yanayi na rayuwa da aikin yi yayi karanci, kuma da yawa ba a samu dama, wasu sun yi karatun da ma ake bukata ba wanda za su iya samun ayyuka. Sannan kuma daga cikin manyan sanawoyi a garin nan akwai noma. To yawan da Allah ya mana a yanzu, muna samun barazana cewa wani lokaci gaba to wurin noma zai karanci a Narkuta. Ta fuskar kuma gwamnati, gaskiya idan za mu yi magana abin da ya shafi gwamnati, to gaskiya tsakaninmu da gwamnati, musamman da aka koma wannan lokaci na siyasa, idan ka kalli kusancin Narkuta da Jos, zaka ga cewa yadda gwamnati ta dauke idanta akan wannan gari, to abin yana damun mu sosai. Dan ko hanyoyin shiga gari, yanzu kun shigo garin Narkuta, kun ga dai yanda kuka yi fama da hanyar. To kaga tsakaninmu da gwamnati sai alƙawura a ce za a mana gyara, ba a yi ba. Sannan kuma in ka zo Narkuta, duk wannan tarihi namu da yawan al'umma, babu wata makarantar sakandare guda ɗaya ta gwamnati. In kaga makarantar sakandare, watakila sai dai tsohuwar makarantar nan da ta shahara ta Baptist High School, wanda ita kuma a ƙarƙashin coci take. Banda haka sai ɗaiɗaikun mutane da suke yin nasu na kansu, wanda kuma ingancinsu baya kaiwa kamar a ce akwai makarantu na gwamnati. Banda haka muna da rashin ruwan famfo a garin, don dama an taɓa jan ruwa a garin, amma yanzu sama da shekara 20 har yanzu garin nan ba ruwan famfo. Banda haka kuma akwai rashin samun tallafin karatu da kuma ayyukan yi, ko kuma guraben aiki. Idan diyayen da gwamnati za ta dauki ma'aikata, zaka ga mu ba ma samu. Gashi muna kusanci da Jami'ar Jos, wanda a hakan ma ita kanta Jami'ar Jos din ba ta kula da mu a matsayin haƙƙi na makota ko waɗanda suke zaune tare da su. Gashi jami'a ce ta gwamnatin tarayya, amma yanzu ba za ka samu mutumin Narkuta ɗaya, ko a matsayin masinja, ko a matsayin kilina da yake aiki ba. To kaga wannan, muna kira gwamnati ta duba al'amarin mu kuma ta kalli zaman lafiyar mu da gudunmuwa da muke bayarwa da tattalin arziki.
To dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya zayyana mana dake damun al'umar wannan gari, mun tuntubi kansila mai wakiltar mazabar Rigiza Targun inda anan ne garin na Narkuta yake, wato mai suna Honorable Abubakar Shu'aibu, domin jin ta bakin shi. To Honorable, barkanmu da warhaka. A matsayinka na wakilin gwamnati mafi kusa ga al'umarka, wani irin yunkuri ne kake yi na tabbatar da cewa gwamnati ta magance muku matsaloli da ke damu ku a wannan gari na Narkuta?
Muna na tattauna da ainihin shugaban hukuma da kwanan mu, za a ce kusan 60 da ƴan kai kenan da ainihin ba da wannan riko da aka yi namu. To hakika mun yi wannan kuma na kai kuka akan maganar rashin hanyoyi, na yi rubutu, na je gurin FEMA, na kai musu takarda, na yi rubutu wa ainihin kwamishinan ayyuka wanda ina sauraron amsarsu akan haka. Receipt copy da na kai original aka yi stamping, aka an yi receiving kenan, cewa lallai za a miƙa wa shi shugaban guri da nake mun takarda.
To duka iyakacin shirin kenan a wannan lokaci, inda muka tattauna da sarkin garin Narkuta injiniya Muhammad Bello da kuma kansila mai wakiltar yankin da garin yake, wato Honorable Abubakar Shu'aibu. Yanzu a madadin tashar Unity FM Jos da tashar VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance tare a wani lokaci na gaba.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga shirin nasihar Juma'a.
Ni Muhammad Dan Waziba, sunana a nan cikin garin birnin Kwanni, Jamhuriyar Nijar. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma, abin nan da muka gada na zaman lahiya, muna roƙon Allah ya tabbatar san mu na shi, wanda kullum ba sadda za a jin dadin zaman duniya in babu zaman lafiya. In wata ibada za ka yi, in kasuwanci za ka yi, in noma za ka yi, in kiwo za ka yi, kai duk dai abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. Dan haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kulli halin, kullum tunda kowane addini wanda ake akai ne abin da ke nema a zauna lafiya. Tunda ka gama mun gaji zaman lahiya tsakankaninmu, da ma Kirista da Musulmi da ma wanda basu da addini, har da arna nan ga munan cikin yankin garamu, akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka a yi, ai komai duk a wace, kuma kowa ya san inda ya yi, amma dai muna zaman lahiya. Don haka abin da muke roƙo da ɗiyan garamu da aminka aiwa da sauransu duka da makwabtanmu da ko'ina, muna fatan abin da muka saba shi na zaman lahiya, mu diba mai kallo mu gani abin da an kafaro bayan zaman lahiya, tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa. Kenan ku ne yana ma dan uwa ne, kenan fatan zaman lahiya, kamar irin yadda muka saba wajen bangaren mu, ku ne tabbas takan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu, duk gaba ɗaya mun haduri daya, muna nima makarin mu zaman lahiya. Dan haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awan mu, muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasar mu da makwautan mu gaba daya, ma da duniyar mu ma gaba daya. Tunda wannan sako yana game duniya gaba daya, kenan wanda yaje wannan ga mahita nan, kenan ta a nemi zaman lahiya kuma dan a zauna lafiya. Shi muke roƙo wurin al'umma, kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocin mu mu yahe majunan mu mu yi zaman lafiya.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts a nan Amurka ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsawa jam'iyyar Democrat ta karar shugaban ƙasa, bayan da ta faɗi warwas a jihohi 14 da aka gudanar da manyan zaɓukan sharafage da aka fi sani da Super Tuesday, waɗanda aka yi a makon da ya wato a wannan makon. Ita dai Warren ta sha kaye har a jihar ta Massachusetts, lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar a jihar Alhamis. Dingabanin zaben Sanata Amy Klobuchar da Pete Buttigieg suka marawa tsohon mataimakin shugaban ƙasar wato Joe Biden baya, inda har ya samu lashe 10 daga cikin jihohi 14, lamarin da ya sa ya yi wa Bernie Sanders, wanda ya samu jihohi 4 fintinkau. Sojojin Amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa, yayin da likitoci ke da sauran watanni 12 zuwa 18 a yankurin da suke yi na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a.
To masu saurare, da haka muka zo ga shirinmu na wato ƙarshen wannan shirin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi ku ji wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku. Muna taya Titus Kure da Murja Musa Adamu, waɗanda za a ɗaura aurensu a majami'ar Ikwa gobe Asabar a Kwakure, ƙaramar hukumar Kankara, jihar Katsina, da ƙarfe 10:11 na safe. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da CV, wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin, da Smith, ni Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.